إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar Talata, wanda shine yammacin 24 ga watan Rabiul Awwal, jira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1442, wanda ya dace da ranar 10 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na biyu insha Allah cikin jerin darussa daga littafin Ishratun Nisa, wallafar al-Imam al-Hafiz أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي. الله أبنجي يغفر تامش بطرد دوغوان بن شبا زام تاشي كيس إيا إند مالا الإمام النسائي كتشوا باب حب النساء باب بكي مغانا أكن كونر ماتا صم ماتا فالإمام النسائي كي أخبرنا الحسين بن عيسى القومتي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا سلام أبو المنذر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. Anas bin Malik Allah ya tsara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ce hubbiba ilayya, lalle an sanya mini kauna min ad-dunya, daga cikin ababen duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mini kaunan an-nisa'u mata wat-tibu da kuma turare waje ila qurratu aini fis-salah, sannan kuma an sanya sanyin idona a kan sallah. Qala akhbarana Ali ibn Muslim al-Tusi qala haddathana Sayyar qala haddathana Ja'far qala haddathana Thabit an Anas qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama wa fatika wa isnadi har ila yuwa ga Anas Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yace hubbiba ilayya hubbi annabi yace hubbiba ilayya an-nisa'u wat-tib, an sanya mini kaunar mata da turare waje ila qurratu aini fis-salah, an sanya kuma dadin sanyin idona a cikin sallah. Al-Imam an-Nasa'i kama al'ada shi da ya saba ya kara cewa akhbarana Ahmad ibn Hafsin قال حدثنا احمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم وهو ابن طحمان عن سعيد ابن ابي عروبه عن قتاده عن انس قال لم يكن شيء احب الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد النساء والخيل. يجي باب وانا ابدا النبي كي كونا صلى الله عليه وسلم ادوني النم bayan mata da dawakai. To idan muka koma baya daga babin da ya kulla da yace babu hubbin nisa, babin da ke bayani akan san mata, wato yana magana akan dabi'ar da Allah subhanahu wataala ya halicci maza akai. Allah ya halicci maza da dabi'an san mata, kuma kar mu manta mun yi magana akan lafazin mata yana zuwa da ma'anar matan aure, shine al-ma'anan akhas. To baya ga cewa dama ɗabi'ar maza ne su ga mata suke suna so kuma su aure su, ko su nemi su aure su, ko su nemi su nuna musu ƙauna, yaje mana bayani a cikin wannan babin abinda yake shari'a ta goyi baya, shari'a tana so game da wannan soyayya. Kamar yadda Allah ya halicci mutane da son wasu abubuwa daban-daban, kuma a cikin kowane abu da Allah ya halitta ya nito mutane ɗabi'ar son shi, ya ware musu wanda ya halatta. Allah ya halicci abinci iri daban-daban, tsirrai da ƴaƴan itace da abubuwan da ake sarrafawa a yi abinci, sai ya halatta wanda yake a tayyibat, ya haramta al-khaba'is, ya halatta tsuni da zoɓo, ya haramta giya. Allah ya halicci ainihin wato dukiyoyi waɗanda mutane suke so suke kauna iri daban-daban da gidaje da motoci da kudade da mulki da sauransu ya halitta wanda ya halitta wanda suke dace da rayuwa da mutunci ya haramta saka ya haramta riba ya haramta chata da makamantansu wanda dukkan su hanyoyi ne za a yi tare dukiya ta hanyar su to aka ta fuskar mata daga cikin da ke tabbatar da cewa san mata dabi'a ce jibilliya wacce aka halicci mazaje akai shine kasancewar mutum na tsaye da Allah ya halatta shine Adam alaihi salam annabin Allah kuma uban mutane da Allah ya halicce shi da Allah ya ce wa khalaqa minha zawjaha da Allah ya halicce shi abu na gaba da yayi mishi kafin ya mishi gida kafin ya mishi wurin kwanciya kafin ya bashi kuɗi da wadata da aljannan ma da aka saka shi sai da aka halicci mata da suka shiga aljanna kun ga yana cewa abu na gaba da yake bukata bayan kasancewar shi miji na miji dan adam shine azzawj a cikin hikima da tsarin Allah ya ba shi wannan kyauta ta mace sannan kalli abinda Allah yake cewa wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriya hakika mun aiko annabawa gabaninka ko muka sanya musu azwajan mazaje sori matai wa zurriya da kuma yaya dan na cewa hatta annabawa da dukkan darajar da suke da ita da dukkan alfarmar da Allah ya musu wanda sun fi kowa a cikin halittun Allah Allah subhanahu wataala ya ba su wato mata da yaya kamar da ya ambata to haka nan a makoma amma kuma wato aljanna Allah ya sa mu shiga Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labarin abubuwa na jin dadin rayuwa waɗanda ya tana dawwa bayin sa waɗanda ya sa aljanna daga ciki ya ambaci akwai mata wurare daban-daban ya ambaci yalbatuna nukin dikin go wa istabraqin mutaqabilin kadhalik wa zawwajnahum bi hurin 'ain yad'una fiha bi kulli fakihatin amin ga an ambaci abin da za su sanya na sutura sannan kuma Allah ya ce wa zawwajnahum bi hurin 'ain sannan muka auren musu da mata waɗanda suke katangaggu tsararru sannan a cikin aljanna ya da'una fiha bi kulli fakihatin amin za su dinga kira cewa a ba su za su dinga yin koda ana ba su kayan marmari masu daɗi ne daban-daban haka kalli fadin Allah ɗaya kwatankwacin wannan mutaqina ala surihim mutaqabilin wa zawwajnahum bi hurin 'ain kusan wannan tayi kama da waccan haka fadin Allah irin hurun maqsuratun fil khiyam mata waɗanda suke katangaggu a cikin ɗakuna nan ya tsinsu nan insu qablakum wala ja da irin waɗannan ayoyin da suke nuni zuwa ga cewa a cikin aljanna daga cewa banda za a mura na jin dadin aljanna akwai mata to wannan yana nuni zuwa ga wannan wata hanya ce ta dabi'a da Allah ya halicci mazaje a haka to kamar yadda na ambata a ran mu a cultural concept din mu na Hausawa na ka cewa ne yana son mata to ba kalmar yabo bace to kar ku kawo wannan domin ba Hausa abin da yake faɗa haka abin da yake nufi shine namiji ne ga nagane ya ga wannan ya ce yana so ya ga wannan ya ce yana so har ya wuce kima ko ya wuce abinda shari'a ta halatta ne shi aiki ne to ba irin wannan bane kuma na san wasu da garan sun jira wannan hadisin ya su fassara shi da irin al'adar da suka sani al'adar Bahaushe ko mutumin arewacin Najeriya ko ire-iren su masu cewa masu fadan kalmar san mata da nufin aibatawa to ban shi aiki magana ba ana nufin san mace matar aure za mu faɗi abin yadda malamai suka fassara shi insha Allah wannan kenan to a ban so na tsawaita mana surutu game da isnadoji domin ba zaman hajji ne ke la isnadi da sauransu ba amma babu laifi dan kankanin jawabi wanda ba a rasa ba saboda abinda ba a dan kasa kamawa ba dan dai kuma kai wannan sunan a ta tsallake sa haka kamar kai ana shafa labari ba zai yi ba gaskiya saboda Allah الإمام النسائي يروي أن حديث لفرقو ديكاو بجمال المش الحسين ابن عيسى القومسي سنن كان الحسين ابن عيسى ابن حمران القومسي هكا ايكي تشي مسا قومسي من سنن وني غريني اكثر افغانستان ايو جاتا تشي انا تشي كوماش su sai malarabawa nauyi a baki ko su suka maida wannan kudin zuwa kudin kamar yadda in ya murda da iya Hausa ba zaki ji dukka sai ne ka ka ko wajen cewa karago zai ce karago karago ba zai cewa kwaya ba zai ce kwaya to haka sai larabawa wannan ku mash sai musu nauyi sai suka maida shi ku mash ko mun gani al-qumati ana mushi alkunya da Abu Ali Ad-Dalighani babban malami ne cikin malaman hadisi malamin arabiya ne ya rasu ka 247 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i kamar da muka dana duka furoto hadisin shi a cikin tafan su shi kuma yana riwaya daga Affan ibn Muslim al-Qaffar Abu Uthman wani babban malami mutumin garin Basra wanda ya rubuce ga 220 Affan ibn Muslim babban malami ne iya kammalin ba taba gane da shi ba wannan zamanin da muke rayuwa yana daga cikin jami'an jama'a shi kuma yace daga Sallam Abul Munzir Sallam ibn Sulaiman kenan Sallam ibn Sulaiman al-Kufi duk da mutumin Basra ne amma ya zo na kasar Kufa wannan mutumin guda biyu ne Sallam Abul Munzir wasu suna ganin ibn Sulaiman ne ko kuma Sallam ibn Abi Sahaba ko dai a dauka duka mutum daya ne kamar yadda wato abin nan yayi shi Ibn Abi yi haka a cikin Al-Kamil ko kuma da wasu malamai suka rarraba su abin da sai Ibn Abi yi haka saboda a cikin tafin Akhlaqun Nabi na Abu Sheikh Al-Asfahani isnadin nan na wannan riwaya yazo karar da salam sunna cewa salam 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 Ibn Abi Sahaba ya zo haka karara da haka sai aka dauka shi din ne dai san fasin ne wallahu alam to kuma dai wannan ne a ciki babu wani iskali game da shi domin fika ne dukkanin su din shi kuma wannan yake cewa daga Sabit Ibn Aslam al-Bunani kenan babban dalibin makarantar Anas dan Malik wanda yake ta 227 bayan girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma yace daga Anas dan Malik wannan dake aiki a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda maman shi ta kawo shi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun bayan hijira ya zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mishi aiki shekara goma yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aiki yace annabi bai taba ce min me yasa kai kaza ba ko me yasa baka kai kaza ba saboda hakuri ba wai dan baya da shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba aikin shi wata rana kamar yanda Muslim ya ruwaito sai ya shiru 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 da dawo ba ya bi sawon shi sai gan shi kawai daya kan titi irin yanda yara suke suna kawasa suna oji oji ko suna kallon layi ko wane ne sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dafa shi yace ina sakona yace ina kan hanya ne mana ya tafi da ita ba kuma bai dawo ba Anas ya Annabi sallallahu alaihi wasallam mishi addu'a ya zama ɗaya daga cikin masiya yawan ƴaƴa a tarihin musulunci yana da ƴaƴa sun fi 150 ƴaƴan shi kawai domin ya taba tambaye wata ɗauki yace mai ƴaƴa na nawa ace to dai an burna guda 100 guda 100 sun mutu sauran kuma sai an kirga to Allah ya mishi arziki na ƴaƴa da arziki na gona sannan ya daɗe a duniya ya daga cikin sahabbai na ƙarshe ƙarshen mutuwa wanda suka mutu daga ƙarshe ƙarshe ana cewa ya rasu ne shekara ta 104 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana tsammani kenan aka ce shi kwarai da gaske Allah ya tsara masa yadda shine yake cewa annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilayya min ad-dunya abtibu wan nisa'u waji ila qurratu aini fi salah an sa mana kaunar a cikin ababen duniya guda biyu Allah ya sa mana kauna Allah ya sa mana kaunan mata da kuma turare sannan ya sanya jin dadin rayuwa ta a sallah to abu na farko shine me ake nufi da kauna da aka sanya mishi ta mata ko me yasa aka sanya mishi wannan kauna me yasa kuma aka sa mishi kaunar turare abinda malamai suka ce kamar yadda Ibn al-Qayyim yake faɗa a cikin littafin shi Ijazatul Ahfan amma sayyid ash-shayfa yake cewa babu aibi akan mutum fi mahabbatihi li ahli ya kaunaci matarsa wa ishtahi laha kuma ya gwada mata kauna din yake illa idza shagalahu zalika am mahabbati ma huwa am fa'ulahu sai dai in ya aibata shi ne idan kaunar matar shi ta sanya shi ya zama ya manta da kaunar abin da yake gaba da kaunar mata kaunar Allah kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaunar mahaifiyarsa kaunar addininsa idan mutum ya sake kaunaci wata matar shi har kusa ya samu matsala game da addinin shi ko ya samu matsala game da Allah ko game da Annabi sallallahu alaihi wasallama ko game da mahaifin shi misali to wannan shine kaunar ta zama abun aibatawa sannan kuma yake cewa tabi'a ce yayi dogon magana yake shi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu cewa yana kauna da bisa wanda yake kauna yana kaunar hubbul ma albahr nabi yana son ruwa ne sanyi yana son zuma yana son farin sutura yana son doki kamar yadda muka ji yana son nama na karfatan akuya wannan abun da yake so san da yake miki so ne wanda yake da saba wa dabi'a ba don ba zai je sata ba ba zai saci kudi ya je siya ba ba zai tuna haram ba dan mutum yana son sura iri kaza wannan dai mutum ya saci kudin gwamnati zai kai wannan sura dan mutum yana son mace iri kaza wannan dai mutum wannan matan matan wani ke dinga kwatanci da ita ko ya je jiga ta karbu da mijinta ko ya je ya mata wani asiri ya mallake ta da karfin asiri duk wannan bai halarta gare shi abin da yake mai kyau gare shi shine ya ganta yana so ya aure ta kamar da manzo Allah sai yake cewa lam ara al mutahabbayn illa zawaj ba abin da yake da masu kauna juna guda biyu ba sai su aure haka ibnu kai yake wannan magana haka a cikin al jawab al kafi liman sa'ala al dawa al shafi yayi wannan magana kwatankwacin wannan inda yake magana akan fadin Allah wannan ayati yan khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha yake cewa wannan ba abin zargi bane hada la yadhammu fihi li annahu halal ba a zargin mutum a kai saboda halal ne sannan yake ci gaba da cewa asalin abin da yasa aka saukar da fadin Allah am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli haka ne min fadli wala kada ake na ala ibrahim alkitab wal hikmata wa atainahum mulkan azima wannan aya ta sauka ne lokacin da yahudawa suka dinga aibata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa ya cika san mata akun yayi wannan daga cikin abin da makiya suke ganin cewa abin aibata manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi ko manzo Allah ma tun shi na wuri yake so mu kiyaye wannan kuma ya so su girmama su girmama dangin su su girmama ƴan uwan su su kuma su rona manzo su kuma suna son mata na gari wurin da suke fasikai da karuwai da mutanen da ba na kirki ba amma kuma suna zargin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan shi kuma yana wa matan shi kauna to shine shi Allah ne musu da martani yake cewa am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadlihi wannan suna yi wa mutane annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake nufi da mutane ana suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hasada akan abin da Allah ya bashi na falala wala kad atina ala ibrahim alkitab wal hikmata wa atainahum mulkan azima hakika mun baiwa zuriyar annabi ibrahima da littafi alqur'ani kenan da hikima sunna kenan kuma mun ba su shugabanci mai girma shugabancin da Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shugabancin addini yafi kowane irin shugabanci ko da haka ba abin zargi bane to kamar yadda nake muka sa wannan tambayar me yasa aka ce aka samu shi a cikin duka yana lillahi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatin muqantarati min al-dahab wa sibta habu akashi me yasa Allah ya raba mishi mata a ciki malamai sai kokarin su fitar da hikimar da ke cikin wannan daga tabin da suka ce ko dai saboda Allah ya yawaita mai sirkai to da yin sirkan shi suka yawa wanda ya samu fadalar kusanci da shi ya fara yawa domin zumunta tana faruwa ta hanyar ƴan uwa dangi na sama iyaye da kakanni da dangi na ƙasa ƴaƴa da jikoki to kuma ta hanyar sirkai kamar yadda Allah yake cewa wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i bashara faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka kabira sai wannan aya ta tsatsa daga jin mutan kakan Allah ba wanda yake wannan magana sai dai Allah kalli gabobin magana wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i bashara waj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka kabira abinda cikin wannan aya na karatu jama'a ba da gangami bane da gari ayi shi anan da gaskiya wannan aya barati ya magana ta anan ba amma dai muhalli sai shine da Allah yake faj'alahu sai Allah ya sanya dan adam nasaba dangantaka wani dan wani ne wani jikan wani ne wani kanin wani ne wanda ya ko wanda nasaban kenan wa sihra da kuma sarkai to duk inda mutum yake yana da waɗannan dangin na farko by birth da zaran an haife shi za a haife shi cikin wasu dangi su ne nasaba da zaran ya girma ya yi aure ko ta girma ta yi aure za ta ƙara sababbin dangi su ne sirkanta uwar miji uban miji ƙanwar miji yan miji kajin ɗin miji duk bayan uwa ba ne duk da yake ana samun ta tafi da zako ta tafi da zaba anan kasar bane har wani bincike ta makarantawa kasar Laraba ma su yi shi akan alkanna sune bularaban su ce ma uwan miji take alkanna الكنة وعلاقتها بزوجة الابن دنجنتك أكانو قوار مجي دماتتا هنا لتكن لديك فان باع رسا شكوئنا دان حكا دي سما سما أن سما سانك ميدا ما سما تنشي وانتاريك جرمانتا وانتاريك ناتا مطعين في أزونا لاتيا أنبا ساماك بكما أن سما ينزغا تسا زادن كان دمجن عتاكيا يتشان وحالا يرسا وان دي بوي بايا iya goyi bayan matar shi ko su ne mai shi goyi bayan uwar shi matar shi ta hana shi abinci ko shi ga cikin fitina da damuwa ba haka maza suke samun kansa a wannan larurar ba Allah shi kyauta to suka ce saboda sirkan shi su yawa giriya su yawa dangi su su yawa za a samu abin da zai goyi bayan wannan cikin irin magana da Ummu Salama take da take cewa mun ji an ce za ka ƙara aure ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai Allah ka ƙara aure to ka wuri kan wata shi daga kai ga cikin kwarai kuwa ma ana laka bi mukhliya ayan wa ba ni kadai bace don kuwa za ta ƙara wani alheri to ka ƙara a gidanmu zai ce a ko da ma ke ba mata ta bace to ita wannan ba ta halarta gare ni ba domin mun sha nono ɗaya da mahaifinta cikin ga wato tana ita ma annabi ce ta ai wannan ba daidai bane ma'ana ƙara yawan sirkan abu ne mai kyau ko mun ga na ɗaya kenan na biyu kuma suka ce a saboda a samu waɗanda za su ruwaito al'amuran rayuwar shi daga cikin gida da yawa na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka rayuwar shi abun koyi to duk abin da yayi a gida ana so a samu waɗanda za su ruwaito to mata daya ba ta yi wutuwa duka ba mata biyu ba za ta iya ba mata uku ba za ta ga ta bari ta fara shi da yawa shi ne yake cewa ga abubuwan da dama da yayi a gida sai wata ce ka taba gani wata ce ba ta taba gani ba wanda take ga taba ganin shi kaza wanda take a ba ta taba gani ba to inda ake mata daya ce wannan da wanda kawai ta gani shi kadai zamu ji labari kenan sauran ba za a ji labari ba malamai suka ce na daga cikin hikima a samu waɗanda za su ruwaito a bayanai game da shi da yawa na uku kuma malamai suka ce abin da yasa Allah ya bashi wannan shi ne saboda Allah ya cika mishi lada domin zama da mata da yawa zai bashi lada da yawa daga ciyar da su da kula da su da haƙuri da su wanda zai ciyar da mata ɗaya lalan shi bai kuma ciyar da mata biyu ba wanda ya ba da mata biyu lalan shi bai kai da ma da mata uku ba wanda zai yi haƙuri da mata biyu ya kun zai haƙuri da mata ɗaya haka ne ko to yana da mata guda tara sun taba haɗe ne kai duka suka mai fushi to ni haƙurin da yayi da su duka ya kuma kowa kenan to dan Allah ya riga ya sa zai girmama mai shalladan shi shi ta tazazzabin shi ya kuma kowa zafi saboda a gima mashi lada duwanda malamai sun karfi fitar da su a matsayin hikima da yasa Allah subhanahu wataala ya ainihin wato a bashi mata da yawa da sannan ta bangaren turare wannan abin da aka faɗa shi ne saboda manzo Allah subhanahu wataala ya da san tsafta ba ya san ya ji wani abu mai karni ko wari a jikinsa ko kaɗan saboda yana ganawa da mala'iku su mala'ika jibrilu da ƴan rafiyarsa kullum suna kawo mashi wahayi kuma suna son jin ƙanshi dan haka yake zama kullu cikin turare yakan sanya turare har a ga yana daga a cikin gashinsa wanda ke zuba a cikin kunnansa yakan sanya turare har a ga dabbara dabbaran a cikin rigarsa a ga tail din a cikin rigarsa yakan sa turare ya kwana ya wuni ya kwana ya wuni bai daina kanshi ba duk sanda ya shiga cikin rana ta buge shi idan ya zufa sai a bi zufa tana yin kanshi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya wasa da turare shi zaka sai bi taba mai da turare da kyauta da kani ko mai turare baya fulako zai karba kana ni ko me da tsara sun la shafa wannan zai shafa nan da nan saboda san turare da yake to ita kuma sallah da aka ambata anan wato ita ce abinda yake samun lahira da ita yake abinda yake samun lahira da ita wato kenan waɗannan abubuwan na duniya ba su shagaltar da shi daga neman lahira ba yana daga cikin abin mamaki tunda yake hadisi ne ambata a ƙarshen zamani kamar da yake a cikin hadisi mai kofi cewa mutane za su dinga yin aikin lahira don duniya yanzu ga mutane suna so a ba su sallah wasu za su dinga yi don su samu wata buƙatar duniya ko a gaya musu bari su sa su yi azumi sun je gaya man ƙarar yana so ya dinga yin azumi don wata buƙatar duniya azumi ya fi ƙarfin buƙatar duniya manzo Allah sai kuma cewa yi as-sawm an Allah ya ce as-sawmu li wa ana ajzi bihi to ba a yin azumi don neman cin jarabawa ko don neman miji ko don neman kan uwan miji ko don neman mukami ko neman kujerar siyasa duka yafi karfin wannan sai dai a yi don neman abin da ke wurin Allah a lahira to haka sallah ma ko mun gani wannan kuskure ya fada cikin mutane da dama suna ganin za su je gungun kaba ba za su je gungun tsugu ko dan zafi wai ba za su yin addu'a kawai addu'a yadda aka ce aika ba su cikin wata ibada irin ta lahira amma nufin su Allah ya aishi wannan ibadar ya ba su wani abu a nan duniya to wannan asara ce yayi wannan asara ce ba daidai bace ko mun gani asara ce babba sanya wannan miliyar a cikin wata ibada bari na tashi ne sallar dare amma kawai ni ina so ne Allah ya ba mu wata bukata a nan duniya a'a sallar dare ta fi karfin bukatar duniya dan bukatar lahira ake yi ta samun gafara da tsira da karbuwa a wurin Allah da yarda Allah da amincin Allah da shiga aljanna to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan abubuwa da yake so baya fasa neman aljanna ta kore shi shine yawaita sallah yakan ce wa Bilal arishna biha ya Bilal da zaran ya shiga cikin wani kunci ko ta damuwa sai ce Bilal ya kai ta tambayar Bilal lokacin sallah yayi ne lokacin sallah yake yi sauri ku sauri kamar sallah mu samu natsuwa a cikin sallah ko wannan kenan sai mu je na gaba da malai yake cewa akhbarna ali ibn muslim at-tusi ali ibn muslim at-tusi shi ma malamin su bukhari ne da abu dawud da duka malaman shi ne malamin su ne da imamu nasai kuma yadda muka ji anan ya rubuta ta 253 bayan da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma yace daga sayyar haddathana sayyar ibn hakim kenan sayyar dan hakim abu salama al-ambari al-imamu tirmidhi da ibnu majah sun buƙa da dukkan shi da kuma shine sayyidun anan kenan rasuwar sa shekara ta 299 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yace daga ja'far shine ja'far ibn sulaiman abbabai ja'far ibn sulaiman abbabai kenan da shi kuma Ja'far daga Thabit shine dai wannan Thabit din Ibnu Aslam al-Bunani shi kuma daga Anas haka yanzu wannan hanya ta Anas ce ya karantar da dalibai guda biyu kenan kamar da magani anan akwai Salam Ibnu Sulaiman Abu al-Munzir daga Thabit ko kuma hanyar wato Ja'far Ibnu Sulaiman shi ma daga Thabit yake take kawo lafazin hubbiba ilayya nisa'u wa tibu an sanya mun san mata da san turare waje ila qurratu aini fi salah an sanya wato qurratu aini daɗin idona fi salati a cikin sallah mun ga irin riwaya ce dai bambancin kawai shine wannan yace fa buda ilayya min dunya ku daga cikin ababen duniyar ku nan kuma yace fa buda ilayya bai ce min dunya ku din ba za mu iya dauko wannan kalma daga nan sai ka ƙara mana fassarar wannan riwaya ce iri daya da waccan karara in muka kalle su fa'idojin da za mu samu daga cikin idan muka hada duka biyu kafin mu wuce shine na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana kokarin karantar da al'umma sanin sunnar kaunar matansu cewa kar su ji kunyar nuna wa matansu kauna shi ma yana nuna wa matansu kauna domin hakan abin bukata ne ga samun kyakkyawar zamantakewa a cikin al'ummarsa kamar da muka ambata a makon da ya shuɗe su dama mata ba sa buƙatar sai an musu wannan fada su mata dama an san zuciyarsu da su zuciyarsu tana da iya ƙauna musamman ga makusantansu iyaye da 'ya'ya ga mazajensu to shi namiji shi ne yake buƙatar wannan wa'azin to namiji zai iya ƙin yin ƙaunar zai iya yana ƙaunar ma ya ƙi gaskiya duk zai iya yana da zuciya take da taurin da za ta iya rashin mutunci bari mu faɗa da harshen ku ko yau kyautawa ko ba haka ba za a same shi da abubuwan rashin kyautawa iri daban-daban to za ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karara yake gaya ma al'umma ta cewa su kaunaci matan saboda kuma matan suna da bukata zuwa ga wannan kaunar wannan kaunar za ta ba su dama su nuna wa mazajen kulawa kuma su kula musu da dukiyarsu da 'ya'yansu wanda wannan shi ne ɗaya daga cikin primary responsibility na mata aure kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za ta kiyaye ma mijinta dukiyarsa da 'ya'yansa da ainihin wato sanda baya nan na biyu kamar da muka faɗa wannan yana nuni zuwa ga hirs kwaɗayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala salamati mujtama'ihi wa ummati samun salama samun zaman lafiya a cikin al'ummarsa da mutanen shi idan maza suna nuna wa matansu kauna ko za a samu zaman lafiya idan ku ba ka haka za a samu tuntuni iri daban-daban don Allah ka shawayar nan idan maza suna nuna wa matan su kauna to za a samu salama idan ku suka ki to za a samu matsala yaya hakan yake shine musamman yayin da muke gani a wannan zamanin da muke rayuwa mata da dama saboda rashin samun kaunar mazajin su da ya kamata su samu suna shiga cikin imuwa iri daban-daban wanda yana haifar da matsala a cikin al'umma za ta samu labarai iri daban-daban game da mata waɗanda kudi suka shiga shaye-shaye saboda jin damuwa mijin ta kuma mace yana kanta yaki ba ta kulawar da take bukata za ta shiga ƙungiyar ƴan shan shisha ko wani kwaya can wanda za ta sha ta abin nan wata kwaya wanda za ta sha don ta ruɗe da ta fita daga cikin damuwa da take na ɗaya kenan na biyu ana samun mata waɗanda suke neman hanyar da za su ba kansu kulawa ta fuskar ko dai su samu wasu mazaje a cikin gobe ko su shiga ƙungiyoyin ƴan maɗugo ko wata ƙungiya ta ɓarna wata kuma su ta kuka wata ta shiga cikin ƙunci wata har su samu abin nan wani matsalar sakaci ko dai depression damuwa ko kuma har ta zama sai an kai ta asibiti an mata allurai ko an kai ta dinga ba tana ganin sakatri doctor da makamantansu duk wannan yana faruwa sakamakon sakati da maza take yi wajen nuna wa matansu cewa suna son su to annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kokarin ya hana faruwar wannan domin in sai haka abin zai biyo baya na farko za ta zama daban a cikin mutane ba ta yin abubuwan da yadda ya kamata ba sannan kuma ƴaƴanta zuriyar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da su wanda suke karkashin kulawarta za su samu matsala ba su samu kulawar da ya kamata su samu ba sannan wannan yana nuni zuwa ga halaccin mutum ya bada labari ma abokan shi cewa kai wallahi ina kaunar matata wanci kar a ganin haka a ga wai kaman shi mara kunya ne ko mara kamun kai a ba matsala bane don ya faɗa ya ce ina kaunar wance wallahi kamar da manzo Allah ya faɗa ko ya ce ina kaunar duka mata na sannan kuma har ila yau daga cikin illolin da ke cikin wannan wato dalilin da ke cikin wannan ko a fayar da ake cira daga cikin wannan kamar na ambata shine cewa sallah wata ibada ce muhimmiya wadda sam kar mutum ya saki wani abin duniya ya sa ya sakaci da ita shi mu ga hadisi na gaba da al-Imam an-Nasa'i yake cewa akhbarana Ahmad ibn Hafs ibn Abdullah ya amsa shi wannan daga Ahmad ibn Hafs ibn Abdullah an-Naysaburi kenan a Sulami wanda alkali ne na garin Naysabur malamin Imam al-Bukhari da Abu Dawud ne da shi kanshi na sayi din kamar da muka gani anan wanda ya rashi ka ta 258 a hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi kuma daga baban shi haddathana abi haddathani abi baban shi shine kamar da take sunan Hafs ibn Abdullah ibn Rashid Abu Amr shi ma yayi alƙalanci sai da ya rasu aka fadan shi yayi shekara 20 yana alƙalanci a Naysabur baya alƙalanci da komai sai da hadisi baya yin da ra'ayin shi yana da hadisi a cikin kutubu sittah din banda sunan ta Imam Tirmidhi kadai zaka Bukhari banda Tirmidhi banda Muslim Bukhari da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah duka daliban sa ne ya rasu shekara 209 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma yace daga Ibrahim sai shi kanshi na sai yake cewa wa huwa shi Ibrahim shine ibnu Fahman Ibrahim ibnu Fahman Abu Sa'id al-Khurasani sai daga cikin manyan malaman musulunci duk da ke ana zargin shi da bid'a ta irja babban malami ne daga cikin malaman musulunci shi kuma yake daga Sa'id ibnu Abi Aruba Sa'id ibnu Mihran kenan Abu Aruba sunan shi Mihran shi kuma Sa'id ana mai alƙunya da Abu Madri Abi Yaskun sai daga cikin manyan malaman addinin musulunci shi ma sai rasu wata shekara ta 156 yana da hadisi a cikin dukkanin kutubu sittah shi kuma shi ke riwaya anan wajen daga Qatada ibnu Di'ama as-Sadusi Abu al-Khattab wanda ya rushe kafin 118 babban dalibi ne makata Anas bin Malik mun ga mun samu wata hanya daban ba ta Sadiq ba wadancan hanyoyin daga Sadiq yanzu shi ma Sadiq ya samu mutaba'a daga wane kenan daga ainihin wato Qatada dan ajinsu daliban Anas bin Malik ina fata muna biyu wannan shi ke wannan isnadin shine irin wanda yake cikin littafin shine lafazin Abu Awana a cikin Al-Mustakhraj ala Sahih Muslim shine irin lafazin shi. To Qatada yace daga Anas, Anas yace lam annabi sallallahu alaihi wasallam, Anas yake faɗa wannan magana, yake cewa lam yakun shay'un ahabba ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da nisa'i min al-qayy, babu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ba'da nisa, bayan mata, min al-khayr, fiye da doki. Mara saboda doki yana kawo lada, kuma yadda san mata din na aure lada ne, to haka doki shi ma in mutum yana kiwon shi saboda jihadi, duk kashin da yayi da fitsari da yayi da haniniya da yayi ana rubutawa mai shi lada ne. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son doki. Akwai ziyada da ake mintowa ko ake faɗa daga Imam Ahmad ibn Hanbal wanda ke cikin littafin shi abin nan wato al-ilm wa ma'rifatur rijal, cewa da kuma az-zuhud, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace asbiru al-ta'ami wash-sharabi wa la asbiru al-hunna, na iya hakura da abinci da abin sha amma bana iya hakura idan bana kusa da matana. Duk da yake akwai maganganu akan lafazin, amma dai a aikace wannan haka yake. Saboda duk inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tafiya, ba a taɓa ruwaita yake tafiya shi kadai ba, in dai ba garin Madina sai ya dauke ta daga cikin matan shi, ya tafi da ita, ya musu qura'a, ya tafi da ɗaya daga cikin su, baya tafiya shi kadai. Kuma kamar da yake cikin riwaya mauqufiya daga Anas bin Malik, Allah ya kara masa yadda, sori, daga Umar bin Umar, daga Umar yake cewa khairu hadhihi al-ummati aktharuha nisa'an, mafi alkhairi a cikin wannan al'umma shine waɗanda suka fi sauran, wato wanda yake da mata hudu ya fi wanda yake da uku alkhairi, wanda yake da uku ya fi wanda yake da biyu, wanda yake da biyu ya fi wanda yake da ɗaya, mai ɗaya ya fi wanda bai da ita. Gwargwadon yawan matan da mutum yake kula da su, yake ɗaukan ɗawainiyar su, yake ba su abinci da wurin kwana da sauransu, to gwargwadon alkhairin da ya samu. Domin kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, wa lukmatun taj'aluha fi imra'atika sadaqa, duk loma da baka ɗauka ka sanya wa matarka a baki ka ci ta wau ka sa mata da hannunka ka ne ko ka ba ta ta cire, to wannan ita ma sadaka ce ne zaman kanta. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu rahimahullah ya rawaito wata kissa a cikin kitabu Zuhud dinsa da kuma littafin shi mai suna Al-Ilm wa Ma'rifatur Rijal, cewa wata rana Abdullahi dan Umar an je wani yaki wanda ake ce mashi fathu ko yawmu jalula, yaki ne da sahabbai suka je suka ci nasara a kai, ya ci ke cewa fa waka ad-dariyatun fi sahli, a cikin rabona da aka bani na ainihin wato ganima, sai na ga hadda wata baiwa wata budurwa kyakkyawa, yace ka anna uzunaha ibriqun min fidda, kunnan tafari kas kamar azurfa, yana walƙiya kamar azurfa, baturiya ce kyakkyawa, yace fa ma sabartu anha, lafi na kasa hakura da ita, hatta kan qabbaltuha wan nasu yanzuruna, ita ce na tambace ta a gaban mutane kowa yana gani. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya kafa hujja da wannan asari akan cewa idan mutum ya samu baiwa wadda take ta taho ne daga kasar kafirai, to ba sai ya jira ta yi istibra'i wadda iya istimfa'i da ita, wadda zai zata istibra'i ita ce wadda ya siye ta ne ta hanyar, ko aka ba su kyautarta ta hanyar tana da wani mai gida a cikin musulmai. Wannan kisa duk da tana da matsala a cikin isnadinta, wasu sun kafa hujja da ita akan halaccin mutum ya yi wa matar shi tumba ko ya rike hannunta a gaban mutane, dai yana cewa mahalli ne da ake ta nizai a kai, sayyar magana kuma yana koma ga zuwa ga al'adun irin mutanen da kake cikin su, domin kissa dai ba ta inganta ba. Baya ga shi Ahmad ibn Hanbal ibn Abi Shaybah rawi ta cikin al-Musannaf, haka al-Bukhari a cikin at-Tarikh al-Kabir shi ma ya rawaito ta, da wasu waɗanda ba waɗannan ba, a cikin isnadinta akwai wani mutum da suna Ali ibn Zayd ibn Jad'an, wanda malaman hadisi ba sa karɓar riwayarsa, da su malamai suke cewa ko da ma ya tabbata din, ko za a ɗauki wannan a matsayin wani abu ne da ya faru ga wani na rauni, wata nazuwa sai ta faru ga wani na rauni, amma bai zama al'adan mutanen wannan zamanin, to haka ko a yanzu ma bai zama al'ada ba, ma'ana garin nuna wa matarka ƙauna, ba za ka je kana yin abin da har za a gan ka mara mutunci ko mara kamun kai ko wanda bai san ya kamata ba, dole ne a yi iltizami da abin da al'ada ta kirki ta hukunta, al'ada mai kyau mutuncin da aka san mutum da shi wanda irin wannan mutumin a matsayin shi ko a shekarunsa ko a irin dangantakarsa irin abin da ake tunanin zai yi sai ya ce sarki ne ko hakimi ko mai anguwa ko malami ko limami ko wanda ake ganin shi wani babba akwai abin da ba a tunanin a gaya yi a cikin al'ummarmu misali yanzu ba za a ga limamin juma'a ko hakimin wata anguwa ko wani mai anguwa kawai ya riko hannun amalinsu suna tafiya a kan titiya ne ya halatta amma al'umma ba ta ganin wannan a matsayin abin da ya kamata to kuma ana aiki da al'adatu muhakkima an taɓa bani labari kuma labari ne inganci cewa a ƙasar Kebbi a wani gari a ƙasar Kebbi an taɓa cire wani mutum daga limanci ne yin laifin shi ya goya matar shi akan mashin wannan roba roba kun ga muku ta dai ganin cewa wani kwali ta ne ko kowanne ustadi ya ga matar shi da niqabinta suna tafiya suna cira kina fitana inda kike ganin ya ke kirga dozin na babura wanda wadanda suke yawo haka kowa yana makale da amare shi da niqabinta ake ganin juma'a ne ranar sallah ne ko yaushe to a kasar su sun wata kira a kin su a gun su wannan ba mutunci bane babban mutum ne mai kima a cikin mutane ya goyo matar shi a da kyautawa sai aka da yan kwamiti suka ga wannan aka yi ta surutu a gari aka ga cewa wannan yanzu mutane ba sa ganin mutuncin shi gaskiya bai kamata shi ne limamin mutane ba ko suka cire shi mutum da aka kowane gari da al'adar su amma mu yanzu a nan watakila wannan ba wani matsala ba ne to balantana kuma a mota wataƙila su ma za su yadda a mota ban sani ba amma dai jerawa da ƙafa da kuma a mashin to mutane ba sa ganin shi a matsayin al'ada ne cewa a wancan yankin to shi wannan abin da yake nufi shi ne za a kula da al'adu wanda suke masu kyau wani lokaci mutane musamman ustadi da zafin kai suna da ƙoƙarin cewa sai sun yi tawaye ma mafi yawan al'adu to wannan ya saba wa addini jama'a ƙoƙarin tawaye ma al'adu waɗanda suke ba su da wani aiki musulunci bai ruguza al'ada gaba ɗaya ba ya ruguza munanan al'adu ne misali kukan mutuwa irin takaba da ake ta jahiliya gadon da muka yi magana a ranar gaje mace gaba da ire-iren abubuwa waɗanda suke marasa kyau su ne musulunci ya hana amma sauran al'adu waɗanda suke suna nuna shahama suna nuna mutunci da kamala da sanin ya kamata to addinin musulunci bai hana su misali yanzu mukaddara misali yanzu a cikin al'adun ƙasar nan a da don san ko yanzu ana yi ba ma ka ce an yi haihuwa an sa ma yaro sunan ya fito shi da hidima kenan sanin suna za ki kawo kayan mai suna da ake cewa don sallah za ki mishi ɗinkin sallah har ya girma har in zai aure kiya da su cewa akan wa zai aura mai za a yi kamar kwesti wasu wannan yarinya da aka samu sunan to ta zama fa kamar ke kike da ita komai ya shafe ta ya shafe ki za ki ta nan nan da ita kina abin nan kin ga al'ada ce wannan ba wani gidi da gidi a kai amma al'ada ce mai kyau kun tana ƙara danƙon zumunci to irin waɗannan al'adun suna nan da yawa haka to mu ustadai da muka bi yanzu saboda ƙarancin ilimi ko ƙarancin shekaru ko wani zafin kai kawai sai ka ji mutum ya ce shi baya shi bai yarda da al'ada kaza ba a ko da aka dinga rigima da shi a kan wai matar shi ta haihu an kira wata tsohuwa ta wuce mata wankan jego sai ce sai an gaya mishi waya idan aya ko hadisi take haka to wato sai kawai yaro ne yana san wani aya ko hadisi babu aya ko hadisi amma ba mummuna al'ada ba ce al'ada ce mai kyau domin za a taimaka mata idan a koya mata yadda ake wannan rayuwa don ta yi haihuwar fari ne ko na biyu ba ta san rayuwar da ake yin jego da kula da yaro da kula da kanta da sauransu ba ki tana buƙatar wanda ke da experience wacce koya mata ku dai a tafi ta gidan tsohuwar ku tsohuwar da ta zauna kai kuma tun da kai ka ja mata wannan sai ka haƙura kuma tsohuwar ta ba maka da ita kan kai ki je usani sai ce gaske da ba a yi fari gima da to ba daidai ba domin ba su da dalili akan haka abubuwa na mu'amala shari'a ta bar su ga mutane kowa su mu'amala a bisa yadda al'adun su suke shari'a za ta shigo ne kawai a cikin abin da ya zama ya keta haddin shari'a da zaran ya keta haddin shari'a ko kuma ya zama zari'a ba keta haddin shari'a to shari'a ta ce to banda wannan to shi a al'ishq kaunan mata din iri uku ne kamar yadda muka ambata na farko shi ne a ishqul zawjati wal jariya kaunar matar aure da kuma baiwa da mutum yake da ita yana da sadaka wannan shine halas ne kuma kamala ce halas ne kuma kamala ce mutum ya zama yana da mata ko yana da mata ya tara su kuma yana nuna musu kauna ta hanyar magana mai dadi hakuri da su ya tiya musu wannan ya tiya musu wancan duk abin da ya gani ya birge shi na sutura ko kayan jin dadin rayuwa ko kayan kalekale ababen sanyawa na sutura ababen sanyawa a jiki na shafa shafe da turare da kaza duk abin da ya gani mai tabbata wahala idan da ake da wata ya yi dan wahala yana nan yana wahala da mata kannan shi da yabba ba shi ta ji haushin shi abun mamaki mutuwa suna da maza kuma yan wasu gida ne maza musu ba suna mutu wannan wahala mijin ta yi mata wahala tana son ma mijin kanwata shi ma ya wahala da kanwata amma ba ta son matan wanta ta mori mijinta wani irin zalunci ne mutanen mu suke irin wannan tana da miji tana morar shi kanwata tana da miji tana zuga kanwaye da za a mori mijin ko mun gani har ta mora ita ma tana ganin kamar kaninta ne amma ko ba ta son kaninta shi kuma ya auri wata ita ma ta mori na ta mijin za ta sa musu ido ba ta yadda ba to ba daidai ba ne wannan wahalar da mutum yake mata to kamala ce daraja ce ga ya namiji ya dinga wahala da matan shi da iyalan shi a ga yana musu duk abin da ya kamata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kaiwa mutuka ka aikin gida yake tayar shi share share wanke wanke yi ma yara wanka mopping wane ne wanke toilet duk abin da ya ga kamata ya kuma ga yana yi shi dai kamar da malamin sa sabi malamin ne yake fada Allah ya fata mai rahimi shi dai malamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zara an kira sallah duk aiki da yake kai ana kira sallah ko bai aje ne kika yake yi ba wai matsala indirisa ba tabi'a shi ke ko mun gani duk abin da yake kai yake komai mutum ne kai mutum sallah ba da an kira sallah dai aje ne kika yake wannan tankadan wanda ke kirariyan a kirariyan zai bar shi bari karasa bai tashi ba ke yana daga cikin kamala namiji zama yana kulawa da matan shi yana musu duk abin da ya kamata domin su samu jin daɗi su kuma su ji da iyalan shi ƴaƴa da sauran su na biyu shi ne wanda yake akwai wanda wannan shi kamala ne kuma sunna ne na biyu shi ne wanda yake mubah wanda ya halasta amma kuma sai mutum ya takamman gaba da shi shi ne a ba mutum labarin wata mace da take da irin suffar da yake so ko ya ga wata mace take da irin suffar da yake so nan da nan sai ya kaunace ta to wannan ma ba haram bane sai idan ya wuce makadi da rawa wajen kaunata ta dan kawai ya ganta yake subhanallah masha Allah tabarakallahu asalul khaliqina ko ya fada a cikin zuciyarsa ko ya haɗi ne to wannan ba laifi bane domin ga Aisha da ta ga Safiya ta shigo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin Safiya ba matan manzo Allah bace ta zo neman ya fanshe ta ne ko ta ce ni wani kirtaki ba gidan nan wannan da ganin ta samu matan nan idan ne gidan ne ya gani ta yana santa to san da yake yana santa na ga kafin ya aure ta ne da ganin cewa kana son wata to ma ba haka ba zai aure ta ne tunda an ce kuma da zawajin wadudan waluda masu son ku wanda suke haihuwa dole sai in akwai so ake yin aure ba ka aure babu so akwai matsala haka wannan mubahi ne ibn sa'id ya kawo wannan yake cewa kamar mutum ne ya tsakanta mashi wata mace wadda take da kyau irin wanda yake so ko irin badi'a da yake so ya ji labarin ai wallahi ta iya girki ko tana da dogon gashi misali ko kuma a ce ai ta iya tilawa tsohuwar ɗan musabaka ce misali ko mun gani ko a ce ai dangin tuwanta ta yana son irin wannan dangin misali a ce ai ba ai shuwa arab ce ko ba kun da talaggon da ke misali ko an san gudanar garin ko suna da wata siffa ta musamman da irin yake to ko a ce ai ba manne yake dangin sarki zai ke nan ko misali ko to in ya ji wannan ya ji yana son ta wannan jin san da zai a zuciyarsa ba ni shi bane idan yana son ta so na gaskiya ba ta zama na zuwa wanda ka za ta wuce adira ba da nakin sai zai aure ta kawai matsalar mu a al'adunmu to da gaskiya al'ada da musulunci yake frowning at bin san ta shine irin al'ada da muke ta dade wata neman aure a dade ana neman aure shekara 3 4 5 ana wai courtship to musulunci bai san da wannan ba inda yana haifar da kuma matsaloli iri daban-daban sai haifar da matsala ta a samu barna a tsakankani ko kuma a samu yaudara ko to ana cewa Allah ya tayyace ci ne shekara 5 muna tare rana a tsaka ya ga wata ce yana so ko kuma ita ta yaudare shi ya yi kace mishi let koma ya zo ko let koma ya zo dama ko ko dun dan ta dama yana nan yana hararaka to kun ga din wannan tukafan da din zai haifar da gaba tsakanin dangin wani da wanci to inda ake da kuka gabu wata biyu an yawo ba ba kai ga nan ba ko haka ko ace an samu matsala har ta yi ciki ko an samu matsala har ta gudu da waye duk wannan yana faruwa ne sakamakon dadewa da yake to musulunci bai da wannan ba to idan mutum ya janta yana so ko ya je na san ta sosai marmada sai ya aure ka wannan halatu ne shi ta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kiji kina ba mijinki labarin wata ko ko sai mijin yana yiku idan ya sukkanta mijinki wata ƴa mace ai kaza ki ko ki ne kina tana kamar idan maza da dama da haka suka samu mata ta biyu ko ta uku matan sai suka ba su labarin wata tsawa ko to da suka sani a islamiyya ai wallahi wanda akwai kirki mijinta ya rasu ina tausaya mata wallahi wallahi baban mubarak dan Allah din za ka yi mana kayan sallah ma ka kai maka ita ma a sa da ita wallahi din next thing goyi baban mubarak ko ya fara abun nan karkata kafin ki dawo kan hanya sai dai a duk ana sallan nan ne kawai a ji masu kawo amarya sai ki gudu da kawai to shi sa ba daidai bane ki je ki sukkanta wa wannan miji wata ƴa mace in ba ki sa ki ba sai ki je ki bincika mu amma kun ku kira yi ku ba ki sa kanki a cikin wata danja na uku shine wanda yake al-usqul haram mutum ya so wata mace so wanda yake yana bayuwa zuwa ga fasadi ko barna ko fasikanci ko mummunan tunani ko mummunan alaka da duk wani abu wanda ya haramta na khalwa na fasikanci da barna musamman wannan zamanin da abubuwa suka lalace da haka to wannan haramun ne ko duk abin da yake magana akan san mata irin da shafi wannan ba san da shafi shi ba ya tafi wancan ne na matan aure na gida ko kuma wata mace wadda mutum ya ganta yana niyyar ya aure ta to babu laifi ya ci aran shi yana son ta ko babu laifi ya yi abin da hakan zai bayi zuwa ga kaso shi ita ma shi ne ya faɗa mata yana son ta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda zai ya zo yana son shi ya gaya ne ya gaya ma waliyanta yana son ta babu laifi kuma ya mata kyauta domin ya tabbata halaccin haka game da ake magana akan mai takaba walakin la tuwaiduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa ko alim Allah annakum tadhkurunahunna Allah ya san za ku ambace su a zakata walakin la tuwaiduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa to fadan qawlan ma'rufa din ne in ya zama an yi kaidi ga wanda take takaba to kenan wanda ba ta takaba babu miji akan ta ba ta takaba to za ka fada mata magana da za ta so ka kai ma to babu ne ke faɗi wannan bil ma'ruf illa an taqulu qawlan ma'ruf ina fata mun gane wannan wannan dai a take take nan kware da gaskiya ai mun afuwa kware wallahi ne kawai na ga mallam Yusuf da yazo ce Allah na manta mun ga da rasul na ma manta ga baki dai wallahi da nayi bincike su sai kai wannan dai na ga yayi ta haka wutar kadari kifaya za mu tsara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi inda yake cewa babu mailur rajul ila ba'd nisa'ihi duna ba'd babin da ke bayani akan hukuncin namiji ya karkata zuwa ga wata matar shi fiye da daya ya niyya ya fi son wata fiye da wata سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله